This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya da kuma Dadon a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da
Usman Kabara. A jiya Lahadi ne babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya fara ziyarar aiki ta kwana biyu a Najeriya don tattauna matsalar ta'addanci da wasu muhimman batutuwa da shugaba Muhammadu Buhari. Masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na kasar Siriya sun ce kungiyar ISIS sun tarwatsa wani tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a Palmyra. Jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu kuma sun koma kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya Lahadi har zuwa tsakar dare don gujewa yin yaki.
To, a cikin wannan shiri,
‘yan uwanmu da za su je kasar mai tsarki wannan shekara, muna muku addu'a ta musamman. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi hajji karɓaɓɓe.
Allah ya ba mu ikon yin aikin hajji akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Mai alfarma Sultan Sa'ad Abubakar na uku da kuma mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a lokacin da suka kaddamar da tashin maniyyata aikin hajjin bana daga Najeriya, muna da ƙarin bayani. Muna kuma da rahoto a kan ganawa da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi da gwamnonin Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
To, jama'a, ga cikakkun labaran. Hafsan hafsoshin sojan ƙasa na Najeriya ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai masa da tawagarsa, wanda ake kyauta zaton 'yan Boko Haram ne suka kai masa. An kai masa harin ne a jihar Borno da ke fama da ta'addanci. Sojojin sun ce wasu 'yan bindiga ne suka musu kwantan ɓauna a tsakanin garin Mafa da Dikwa, inda suka buɗewa tawagar ta janar Tukur Burtai wuta, inda su ma sojojin suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa suka kashe mahara goma tare da tafke guda biyar. Wani sojan Najeriya guda ɗaya ya mutu daga cikin sojojin guda biyar kuma sun ji raunuka. Jiya Lahadi ne babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya fara ziyarar aiki ta kwana biyu a Najeriya don tattauna matsalar ta'addanci da wasu muhimman batutuwa da shugaba Buhari. Mr. Ban ya gana da wasu shugabannin addinai da jagororin 'yan kasuwa da kuma masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a ƙasar. Zai dasa tubalin girmamawa na tunawa da zagayowar shekaru hudu da kai harin bam ɗin ƙunar baƙin wake na mota a kan ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Abuja, inda mutane 18 suka mutu. Akwai ƙarin bayani bayan labaran.
Masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya Ma'amun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa ko kuma ta tarwatsa tsohon shingen na zamani da mai tarihi a Palmyra, ɗaya daga cikin wuraren masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Ma'amun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi ga shi ta aku. Masu tsatsauran ra'ayi na ISIS sun lalata shingen Balshanin da Nakiya, wanda waje ne da ya yi shekaru 200 da kafuwa, har ma ƙarfin Nakiya da suka tada ya yi ɓanna ga Roman Column da ke zagaye da ginin. Jiya Lahadi, ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da cibiyar ta ke Birtaniya ta tabbatar da wannan ɓanna. Ƙungiyar ta ce a makon jiya sai da INC suka fulla kan tsohon daraktan ma'adanar tarihin Palmyra Khalid Assad. Assad ya yi shekaru 50 yana aikin killace tarihi wajen mai daraja na Majalisar Dinkin Duniya. ISIS dai sun ce ƙungiyar ISIS ta kwace Palmyra a watan Mayu, kuma nan da nan masana tarihin duniya suka ja hankulan duniya a kai. ‘Yan ta’addar dai sun ce ababen tarihi da gumakan na shekaru aru-aru haramtattun kayayyakin sabo ne sun ma ɓata wasu wuraren tarihi a ƙasar Iraq.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun koma kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya Lahadi har zuwa tsakar daren jiya don gujewa yin yaƙi. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar aka kuma ba da hutun ban iska na sa'o'i 10 a sanyin safiyar Lahadi, sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan akan tattaunawar ba, sannan kuma ba wata kalma da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka. Sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya Lahadi, an tsinkayi shawagin rundunar sojojin Koriya da jiragen ƙasan teku ta arewaci. Pyongyang su ma sun kwashe kusan kashi 70 na jiragen ƙasan tekunta suka yi nesa da sansanoninsu. Haka kuma ba wanda ya san inda tankunansu suke a tekun. Kamar yadda ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta bayyana, kakakin ma'aikatar ya soke zakuɗawar da cewa wata abace bambarkwai. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta ninka yawan matakan yakinta a kan iyakarta da su ta Kudu, abinda ke alamunta cewa Koriya ta Arewa tana tattaunawa da ta Kudu a ɗaya ɓangaren kuma tana faman jan ɗamarar yaƙi, in ji jami'in na Koriya ta Kudu.
Jiya Lahadi, dubban bakin haure a jiragen ƙasa da motocin safa sun kutsa ta ƙasar Macedonia da Serbia. Da nufin shigewa ƙasar Hungary da ke ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai, inda kuma mahukunta ke faman aikin killace kan iyakar da waya mai kaifi da nufin hana baƙin haure tsallakawa. Mafi yawancin baƙin hauren da 'yan ƙasashen Siriya da Iraq da Afghanistan ne da ke ƙoƙarin tserewa mummunan yaƙin da ke laƙuma rayukan jama'a a garuruwansu. Don zuwa neman ayyukan yi da tsira da rayukansu in sun tsallaka ta ƙasar ta Hungary. A baya dai bakin 'yan gudun hijira sun kwarara ƙasar Girka da bashi ya dabaibe, wadda ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai wadda ke fama da tata matsalar tattalin arzikin. 'Yan sandan Macedonia dai suna ta ƙoƙarin hana kwararra 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin ƙetarawa ta kan iyakar ƙasar zuwa arewaci. A ranar Asabar, Macedonia ta ɗan sassauta, amma a tsakar daren Lahadi fiye da baƙin haure 6,000 ne suka kutsa zuwa Serbia, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa manyan sansanoni 'yan gudun hijira guda 8 domin samar da abinci da matsuguni. Ministan harkokin wajen ƙasar Italiya ya ce dubban baƙin hauren da ke isa kan iyakokin tekun kudancin Turai bayan gangancin tsallake tekun Mediterranean abin fargaba ne ga Turai. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, mai alfarma Sa'ad Sultan Abubakar na uku da mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu suka kaddamar da tashin maniyyata aikin hajin bana. Wakilin sashen Hausa Nasiru Yakubu Bannin Yaro ya aiko da rahoton cewa jirgin farko daga Shiya jihar Kaduna ya tashi da maniyyata aikin hajin bana 300.
Bukin kaddamar da jigilan alazan ya gudana ne a babban filin jirgin sama na Kaduna. Mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala.
Muna so mu dauki wannan dama mu gode ma gwamnatin jihar Kaduna da ya halarci wannan taro, kuma ina tsammanin tun da Allah ya samu wannan matsayi ba mu taɓa yin wannan taro a Kaduna ba. Sai da na tada alhazai na farko, amma mun san mun sha zuwa domin ganin tashin alhazan Kaduna, amma na ƙasa da muka yi gaba ɗaya muna ji wannan na farko. To masu mu gode wa gwamna da ya halarci wannan taro, kuma kira gare shi a ci gaba da ƙoƙari a taimaka ma bayan Allah da Allah su isa su gubancin su bisa kanka. ‘Yan uwanmu da za su je ƙasar mai tsarki wannan shekara, muna muku addu'a ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi hajji karɓaɓɓe, ku zo lafiya kuma ku dawo lafiya kuma ku iske mu lafiya. A bi umarnin shugabannin hukumomi na jihohi da na tarayya.
Mai martaba sarkin Kano Malam Sanusi na biyu shine zai jagoranci kwamitin tarayya a hajjin bana ya hori maniyata ne da su ji tsoron Allah wajen gabatar da aikin hajjin su.
Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare ku, ya kare mu gaba daya daga sabansa. Allah ya ba mu ikon yin aikin hajji akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kai ku lafiya, ya dawo da ku lafiya. Allah ya karbi aikin hajjinku. Allah ya ba wa kasar mu lafiya da zaman lafiya.
Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Ar-Rufai shine mai masaukin baki kuma wanda ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari a wajen taron.
To a yau ina gaban ku ina da huluna guda biyu. Na farko a mai saukan baki gwamnan jihar Kaduna, kuma ga alhazanmu su Najeriya su shiga jirgi su tafi Saudi Arabia insha Allah. Zan yi magana na godiya ga masu martaba da mai alfarma da sauran shugabanni da suka ba mu girma da suka zo jiharmu, kuma da aka zaɓi jiharmu na wannan tashin alhazai na farko. Allah ya saka da alheri. Allah ya maida shugabanninmu da sarakunanmu gidajensu lafiya. Allah kuma ya ja zamaninsu.
Alhaji Abdullahi Mukhtar Muhammad shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa, ya bayyana wa manema labarai yawan alhazai da za su gabatar da aikin hajjin na bana.
Allah ya soya yadda daga jihohi muna sa ran mutum 66,000, daga kamfanoni na 'yan kasuwa mutum 10,000, sannan akwai jami'ai 850. In Allah ya soya yadda kamfanoni 6 za su yi amfani da jirage 13.
Da misalin karfe 5:08 daidai na ranar Lahadin nan ne jirgin farkon ya tashi da maniyata 300 da suka fito daga kananan hukumomin Kajuru da Ikara da kuma jami'an alhazai na jihar Kaduna, yayin da jirgi na biyu ya tashi da kimanin alhazai 283 da misalin karfe 10:11 na daren ranar Lahadin. Nasiru Yakubu, Birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya.
Allah ya sa muna da rabo. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yana ziyara a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya kawo mana da rahoto akan taron da babban sakataren ya yi da gwamnoni a jiya Lahadi.
I hope you will use these sustainable development goals as the
basis. Ina fatan za ku yi amfani da damar muradu masu dorewa, wato sustainable development goals, ta zama ginshikin ayyukan gwamnatocinku, kuma wannan shiri za a kaddamar da shi ne ranar 25 ga watan gobe a New York, inda shugaba Buhari da sauran shugabannin duniya za su taru don amincewa da wannan sabon tsarin. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon ke magana a taro da gwamnonin Najeriya a ziyarar da ya kawo ta wuni biyu. Moon, wanda ya ce da can da shugabannin kasashe kan Ghana, amma yanzu ya zaɓi ganawa da gwamnonin ne kai tsaye don suke aiwatar da waɗannan muradun. Ban Ki-moon ya ce Majalisar Dinkin Duniya a shirye take ta samar da wannan tallafin don amfanin al'umma wannan lokaci da ya ce muhimmi ne wajen garan bawar ga ayyuka a Najeriya. Shin me yasa suke ganin tsohon shirin muradun ƙarni bai cimma cikakkiyar nasarar da ake bukata ba? Barista Muhammad Abubakar shine gwamnan Bauchi.
Idan aka duba ta fannin kiwon lafiya, kamar ni a jihata misali, an gina kafofin kiwon lafiya da dama, waɗansu ma har sun fi yawan da ake bukata. To amma kuma gini ne kawai, babu aikatan da za su gudanar da waɗannan ƙananan asibitoci ɗin. To kaga akwai buƙatar a zauna a yi tunani wajen fara wannan sabon shiri ɗin, a yi gagarumin shiri wajen gyarawa waɗancan kurakurai da aka yi.
A nasu ɓangaren, gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano ya ce sun ɗauki matakin gyara.
Mu a jihar Kano akwai matsala ta rashin ma'aikatan kiwon lafiya, saboda haka mun ƙara makarantun ma'aikatan kiwon lafiya kamar nas, kamar makarantun ingo zoma, mun tura mata kasashen waje domin su koyo aikin likita. Mata 100 mun tura su anan, kuma cikin Najeriya muna da fiye da mata 200. Duk wannan mun yi shi ne domin mu tabbata cewa an taimakawa mata masu juna biyu, kuma irin matsala da ake samu ta mutuwa. Kuma a yanzu haka ka san akwai irin ingozoma din nan. A goben nan dai man Allah ya da zan kaddamar da koyawa mata 1963 yadda ake karba haihuwa.
Anata Tabarun mai taimaka babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya kan muradun karni, Amina Muhammad, ta ce an yi rawar gani a aiwatar da aikin muradun karni.
Wai mace daya ma aka samu aka taimake ta cikin aihuwa ta samu ta fita da ranta. Ai an taimaka. To matan da suke yanzu in suka zo aihuwa gaban su na faduwa za su shiga asibiti. Wa'annan abubuwan saboda ba mu da ma'aikatan da ya kamata. Duk abin da shi gwamna ko president yake so yayi, in babu ma'aikata, komai equipment din da ka sa a cikin asibiti ba za ta yi ba.
Sabon shirin muradun dai masu dorewa zai fara aiki ne daga badi zuwa shekara ta 2030, inda ake bukatar dala biliyan 66 duk shekara don yaki da talauci. Haka nan dala trillion 7 don samar da ababen more rayuwa.
And I thank you very much for this opportunity.
Mr. Moon, wanda ke cike da annashuwa, zai yi alhini an jima ofishin Majalisar Dinkin Duniya na Abuja, wanda aka kai wa harin konar bakin waki a 2011. Daga bisani zai ziyarci cibiyar lafiya matakin farko ta Zonto, inda zai karkare da ganawa da shugaba Buhari. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Alfa mai zai gabatar da ciki da gaskiya.
Kofar Nura Suleiman da Inspector Umar Iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan Kanjiba. Babban su Inspector Umar Iro shi ne ya kai ni wannan ɗaki, ya je ƙoƙarin yin amfani da ni ban yadda ba. Samun hannu cikin gabana yana kama min nono, ne zan yi ihu sai ya sake ni. Zai dauke ni mu zo mu lamfa shi gidan da ya kama, idan fanaki zuwa da abin da ya min ne na ci. To in tabbatar da an kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi mu. Yanzu sai in ga zai su ga wanda ya tsaya min a duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau wannan shirin zai shiga cikin jihar Katsina a wani gari mai suna Dan Kanjiba wanda yake karamar hukumar Kafur. Garin Dan Kanjiba yana gundumar Mahuta. A wannan gari na Dan Kanjiba akwai karamin ofishin ƴan sanda, wato outpost. ƴan sandan da suke cikin wannan ofishi na Dan Kanjiba kuwa sun hada har da wani mai suna Speto Umar Iro da kuma wani mai suna Kofar Nura Suleiman. Haka kuma a wannan gari na Dan Kanjiba akwai wani farar hula mai suna Kabir Bala, wanda aboki ne sosai na ƴan sandan da suke wannan gari. Har ma wasu suna raɗe-raɗi kamar yadda filin ciki da gaskiya ya gano cewar shi Kabiru Bala tamkar ɗan kore ne na waɗannan ƴan sanda wajen yin ciwa-ciwa da wasu abubuwa na almundahana waɗanda su ma za mu yi bayanin su a nan gaba. To amma abin da ya kai mu wannan gari shi ne abin da ake tuhumar Speto Umar Iro da Kofar Nura Suleiman da shi Kabir Bala da aikatawa ga wata mace wadda shi farar hulan, wato Kabir Bala, ya nema amma ta ƙi shi. Ya yi mata barazana ita da wanda za ta aura wani mai suna Idris Badamasi, ya kuma cika ta hanyar yi mata ƙagen da ko da ma da gaskiya ce baya da ikon tuhumarta, su ma ƴan sandan nan ba sa da ikon su tuhume ta domin ba hurumin su ba ne. Koda kuwa wannan magana gaskiya ce. A saboda cin zarafi da ya hada har da sanya hannu a cikin farjin wannan mace da neman yi mata fyaɗe da kuma barazana hallaka ta a wannan ofishin ƴan sanda na garin Dan Kanjiba, ita da Idris Badamasi sun kai ƙara kotu garin Malumfashi a gaban kotun babban Magistrate Manir. Ana cikin wannan shari'a sai aka ce ai wani babban jami'i na ɓangaren shari'a mai kula da gudanar da shari'a ko kuma shigar da ƙarar riki a babbar kotun jihar ya ba da umarnin a mayar da wannan batu a gaban ƴan sanda domin su yi bincike. Wato a mai da batun nan hannun waɗanda kotun take musu shari'a bisa zargin aikata laifi su binciki kansu su gabatar da sakamakon binciken nasu ga wannan kotu. Masu sauraro, bari mu faro daga ita wannan matar da kuma bayaninta na abubuwan da suka faru ranar da shi Speto Umar Iro da Kofar Nura Suleiman suka yi mata tsirara zindir a cikin ofishinsu da kuma dalilansu wai ne mata wannan tsirara.
Sunana Hafsat Ahmed. Farko dai ranar Laraba, misalin karfi 1 na rana, ƴan sanda su uku da har tare da Kabirbala da Nur da Kofar Nura Suleiman da Inspector Umar Iro suka zo har gidan cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a dankan jiba. Suka tafi da ni police station din su suka je suka tsare ni da tarsasawar an sanayi ciki na zitta. Ni na ce musu ban yi ciki ba, suka ce to idan ina son su gane ban yi ciki ba sai sun saka ni wani daki. Suka saka ni wannan daki, shi babban su Inspector Umar Iram shine ya kai ni wannan daki, ya je kokarin yin amfani da ni ban yadda ba, sai ya ce min to in cire kayana. Da na cire kayana shine ya rika sa min hannu cikin gabana yana kama min nono daga nan gurariyan ne zan yi ihu sai ya sake ni, sai ya ce min to wannan magana idan ta sake ta fito a nan cikin garin dankan jiba dukkan abin da ya yi min za su kama ni da ni da mahaifiyata su kwace mana gidanmu da gonanmu. Daga nan ya sako ni na fito, sai kuma ya ce min to duk da haka in bashi number waya na zai tafi can kan hanyar bashari zai dauke ni mu zo mu lamfashi gidan da ya kama idan fa naki zuwa da abin da ya min ni nashi. Daga nan ni kuma naki zuwa ya nace to abin da ma zai ya kamata tunda naki zuwa zai iya min wancan abin shine sai nace to gaskiya wannan magana sai dai mu kai ta gaban kotu. Daga nan sai muka kai ta gaban kotu. To kuma bayan nan mun je kotu shine suka zo gidanmu suna cewa ai yanzu za a mai da case hannunsu sai mu gani yanzu kuma abin da suka yi ni za su yi min sai sun yi min ba sun ce ba kada in sake in fadiwa wani gashi yanzu wannan magana ta fito to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in gaje su ga wanda ya tsaya min a duniya.
Wai menene yake tsakanin ita Hafsat da shi Kabiru Bala har ya kai ga kulla mata wannan sharrin?
Ni dai alakata da shi makoci na ne, ga gidanmu kuma bayan nan ya neme ni ne kuma nace ba na son shi. To shine je ebo wayannan ƴan sanda suka zo har gidanmu har ɗakin mahaifiyata tare da shi da wayannan ƴan sanda suka zo suka tafi da ni.
To shi wannan Kabir da kike ta'ammanta ya taba cewa zai maki wata barazana in kika ce baki son shi?
Ya taba ce min mana ya ce shi babu wanda babu yadda ya isa ya je ya nema a cikin garin su har ta bude baki ta ce ba ta son shi. Kuma ni ma yanda yake auren matan shi ni ma sai na kasance a cikin ɗaya daga cikin matan shi, nace Allah ya kiyaye mu. Shine sai ya ce mini to in saurare shi kafin nan kafin sati zan ga abin da ya wakana. To shine kuma da yazo ya min wannan abun kuma shine sai suka yi min wancan abu da suka je ya tasa ni tare da shi da ƴan sanda suka tafi da ni suka yi min wancan wulakanci. To bayan nan kuma da muka dawo yazo har gidanmu ya same ni yana yi min dariya yana cewa haba Hafsa ni ne Kabirfa, ni ɗaya daga cikin abin da zan miki ki saurari wani bayan wannan. Shi Inspector Nura ya zo ya same ni har gida kuma bayan nan da aka zo za mu je kotu ya ce mana yanzu case zai dawo hannunsu kuma za su lalata case sai su ga ta tsiyata su gani me muka taka mu yanzu a duniyan nan. Kuma ni na ce musu ba abin da muka taka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi zai shige mana gaba. Daga nan na kama hanyata ne tafiyata ban tsaya sauraron su ba.
Shi mai neman Hafsat wato Idris Badamasi shine ɗan sandan na garin Dankan Jiba suka fara kamawa.
Sunana Idris Badamasi Dankan Jiba. Abinda ke faruwa a wannan magana shine ni ina neman Hafsat zan aure ta, shi kuma Kabir Bala ya zo yana son ta. Ina zanne gida lanar Asabar a ranar Juma'a sai aka zo aka bani labarin cewa Kabir Bala an ce in je yana kira na ya gaya ma wani abokina. Sai na je gidan shi, da na je na same shi sai ya ce mu yana so ya gaya min cewa in kawo naira 20,000 in bashi, in kuma naki bashi wannan 20,000 to zai hada ni da ƴan sanda kuma zai watsa a gari cewa nayi mahassar ciki na zubda, kuma idan ƴan sandan can suka kama ni to yan aka taida ni fa ba za an kala dawowa dan Kanjiba ba. Ni kuma sai na ce ba zan bashi wannan 20,000 ba, sai dai duk abin da ya ga dama yayi min. To bayan mun yi wannan da shi sai na tafi, da na koma gida da daddare sai ga ƴan sanda sun zo nema na, suka zo suka samu baban mu lokacin ban dawo ba, wajen zuwa 11 sai suka kala dawowa da waɗannan ƴan sanda su ne da kwai inspector Umar Iro da kuma Kofur Nura. Saboda haka shi Kofur Nura ya zo ya ta sakiyata da daddare, misalin karfe 11 dare a garin Dan Kanjiba outpost. Lokacin da muka je, shi Kofur Nura yake gaya min cewa to kabir bala ke kalata cewa nayi mahassa ciki na zubda. Saboda haka sai shi inspector Umar Iro ya ce to su ba magana kala ke gaban su ba, yanzu sun yanke hukuncin cewa sai na kawo naira 100,000 na basu. Ni kuma sai na ce to ni ba ni da 100,000 ba zan basu kuɗi ba, sai dai yadda za su yi min su yi min. Daga nan sai shi inspector Umar Iro yake cewa wato ban san sharrin dan sanda ba, za su sanya a taida ni. Idan aka taida ni daga nan outpost na garin Dan Kanjiba aka kai ni dibishin Kafir, za a wuce da ni Katsina headquarter, sai sun min sharrin da idan na tafi ba zan sake dawowa Dan Kanjiba ba. Daga nan sai na dauki waya sai na kira ƙanena sunan shi Hamisu, sai na ce mishi Hamisu ka zo nan police station, yan sanda sun kama ni. Da suka tursa samun sai na umarci Hamisu ƙanena da ya je gida ya dauko min kuɗi. Ya je ya dauko min kuɗi naira 35,000, da ya kawo min kuɗi naira 35,000 na dauka na ba Kofur Nura. Daga nan sai inspector Umar Iro ya ce to shikenan a sallame ni in tashi in tafi, amma kada in kuskura in gaya ma wani wannan magana. Da aka sallame ni na tashi na tafi ranar Asabar da daddare. Lahadi Litinin sai nake bada labarin ga abin da aka yi min, amma zan tafi in je in yi kara a kotu malamfashi. To daga nan sai suka ji labari, da suka ji labari sai suka yanke hukuncin to bari su tafi su je su kamo ita waccan Hafsat wadda suka kamo, da tursa sa mata ta tabbatar da cewa ni Idris Badamasi nayi ma Hafsat ciki na zubda.
Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji yadda Sufeto Umar Iro da sauran waɗanda ake tuhumar suke ƙoƙarin su kashe wannan batu, da yadda wani babban jami'in shari'a a jihar Katsina ke katsalanda cikin batun. Sannan kuma za mu ji ta bakin lauya Shafi'u Umar Karfi, mai wakiltar Hafsat da Idris a wannan batu. A madadin Zaharuddin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Hafsan, hafsoshin sojan ƙasa na Najeriya ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai masa da tawagarsa, wanda ake kisa zaton ƴan Boko Haram ne suka kai masa. An kai masa hari ne a jihar Borno da ke fama da ta'addanci. Sojojin sun ce ƴan bindiga sun yi musu kwantan ɓauna ne a tsakanin garin Mafa da Dikwa, inda suka buɗe wa tawagar ta janar Tukur Burtai wuta, inda su ma sojojin suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa, suka kashe mahara guda 10 suka kuma cafke guda 5. Masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya Mamun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a Palmyra, ɗaya daga cikin wuraren masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Mamun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi, gashi yanzu ta auku. Masu tsatsauran ra'ayin na ISIS sun lalata shingen Balshamin da Nakiya, wanda waje ne da ya yi shekaru 2000 da kafuwa. Haka kuma jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun sake komawa kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya Lahadi har zuwa tsakar dare don gujewa yin yaƙi. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar, aka kuma ba da hutun ban iska na sa'o'i 10 a sanyin safiyar Lahadi, sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan ba a game da tattaunawar. A jiya Lahadi, dubban bakin haure a jiragen ƙasa da motocin safa sun kutsa ta Macedonia da Serbia da nufin shigewa cikin ƙasar Hungary.
To a gaishe ka, masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu, misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin. A lokacin za ku ji yadda direbobin manyan motocin trailer suka tara hanya bisa zargin cewa jama'an tsaro sun kashe wani takwaran aikinsu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.